Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumal tare da Murtala Faruk sun yi da sauran abokan aiki muke da muku da wani shiri na daren rana Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa majalisar wakilan Amurka ta amince da dokar bayar gwamnatin Amurka da mace ci gaba da gudanar da aikin ta amma na wucin gadi. Dokar da yanzu haka tana cikin majalisar dattawa. Daga nan Bramka Almasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kama da labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai Murtala ya fara da kama da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar wakilan Amurka ta zartar da kudirin dokar da zai baiwa gwamnati kudi na tsawon kwanaki 45 domin kaucewa rufe aikin gwamnati. Kakakin majalisar dokokin Kevin McCarthy ne ya gabatar da kudirin wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye yan majalisar a yau Asabar duk da yake yan jam'iyyar sata Republican sun yi adawa da shi. Matakin na McCarthy ya biyo ne bayan da yan jam'iyyar ta Republican a majalisar wakilai ta Amurka suka kasa zartar da wani kudirin kashe kudi na gajeren lokaci a ranar Juma'a, lamarin da ya kara uzura yiwuwar rufe ayyukan gwamnati lokacin da kudade suka kare da karfe 12 na safiyar gobe Lahadi. Yan majalisar dattawa su ma suna wani zama na ba sabon ba a yau Asabar, inda yanzu haka kudirin ya koma kan su domin nazari da amincewa da shi. Idan dai har ba a cimma yarjejeniya ba nan da tsakar dare, ma'aikatan tarayya za su fuskanci dakatarwa daga aiki fiye da ma'aikata miliyan 2 da sojoji za su yi aiki ba tare da biyan albashi ba, yayin da kuma za a dakatar da shirye-shirye da ayyukan da Amurkawa ke dogaro da su. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a Pakistan ya karu zuwa 59 a yau Asabar, yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin tare da zargin hukumar leƙen asiri India da hannu. Fashewar ta jiya Juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke Mastun a lardin Balochistan da ke kudancin ƙasar, bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda, inda jama'a ke tururuwa domin gudanar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duniya da jami'an Pakistan suka yi ikirarin cewa India na ɗaukar nauyin ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya a Pakistan, ikirarin da a koyaushe India ke musantawa. Ministan harkokin cikin gida Sarfaraz Bukti ya shaidawa manema labarai a Quetta babban birnin ƙasar Balochistan cewa fararen hula da sojoji da dukkan sauran cibiyoyi za su haɗa kai wajen kai farmaki kan masu hannu kan harin na ƙunar baƙin wake a Mastun. Ƙasar Maldives da wato masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohamed Soli na zaman tazarce, wato na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba. Masu fashin baki kan lamuran siyasa na cewa zaɓen na yau Asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace ƙasa ce daga cikin India ko China za ta sami karɓuwa a ƙasar da ke tsibirin tekun India. Sole na fuskantar zarge-zargen cewa ya baiwa India damar yin abin da ta ga dama a Maldives ba tare da kulawa ba, yayin da jam'iyyar Maoist ta People's National Congress ita kuma ake mata kallon 'yar amshin shatar ƙasar China ana sa ran bayyana sakamakon zaɓen a gobe Lahadi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan ƙungiyar Wagner Andrei Troshev tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai, a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya. Rahoton na yau Asabar ya ce Troshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada ƙayar baya a watan Yuni. An ce Troshev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan Wagner don sanya hannu kan kwangiloli da Rasha. Rahoton ya ce watakila yawancin tsoffin mayakan Wagner suna daukar sa tamkar wani munafiki a halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Russia na bukatar masu shiga aikin soji 130 a wannan kakar inda ta kara yawan shekaru waɗanda za su shiga aikin daga 27 zuwa 30 a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin internet na gwamnatin Russia a jiya Juma'a. Amurka ta yi kira ga Serbia da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Serbia da ba ta taɓa ganin irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce, muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan Serbia da aka girke inda akan iyakar ƙasar da Kosovo, wanda ya haɗa da wani hari da ba ta taɓa ganin irinsa ba na manya-manyan makamai da tankokin yaƙi da na'urori. Kirby ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da shugaban kasar Serbia Alexander Vučić ta wayar tarho, inda ya buƙaci a gaggauta warware rikicin da kuma komawa ta tattaunawar sulhu, inda ya ƙara da cewa shi ma mai ba da shawara na musamman kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya tattauna da Prime Minister Kosovo Albin Kurti. Shugaban kasar Kosovo Jusa Osmani ya wallafa a shafin X wanda aka sani da Twitter a da cewa Amurka a koyaushe tana goyon bayan Kosovo da mutanenta. Ina maraba da bayananniyar sanarwar da gwamnatin Biden ta yi, inda ta yi kira ga matakin da Serbia ta ɗauka na kawo cikas ga 'yan sandan Kosovo.
Murtala Faruk sun yi nake ne karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke dab da rufe ayyukanta saboda ƙarewar kuɗaɗen gudanarwa, Majalisar Wakilai ta samar dokar wucin gaji za ta baiwa gwamnatin damar ci gaba da gudanar da ayyukan na tsawon kwanaki 45, wanda yanzu haka yana gaban Majalisar Dattawa. Kan wannan batu ne na kira Malam Jibon Saulawa, ɗan Najeriya mazaunin Amurka, ta wayar tarho. Malam Jibon, ya kalli wannan ci gaba da aka samu?
Alhamdulillah, za mu ce tunda ita yanzu dama matsalar inda ake samu daga wurin House ne.
To
alhamdulillah, tunda sun sasanta an mika abu kuma zuwa Majalisar Dattijai, to gaskiya alhamdulillah muna sa rai ba za a samu matsala ba.
To kana ganin cewa abinda aka samu an ɗauki kwanaki a wuri ana ta kai kumbakan baya a Majalisar Wakili, kana ganin cewa Majalisar Dattijai za ta amince da shi kuwa?
Gaskiya ina ganin za su yi, musamman yanzu yanda siyasa ke tasowa, babu wanda ke son a rike gwamnati. Ba abu ne ga kowane wato party da zai ji daɗi ba a ce gwamnati ta haɗe ba ƙaramin bala'i za a shiga ba yanda yanayi yake yanzu, kuma a ce an rike gwamnati ta yi yajin aiki. To gaskiya ina sa rai, dama kamar na ce ina ganin matsalolin dama daga House ne ake samun matsala. To yanzu tun da sun ɗan amince mu junansu an miƙa ga Majalisar Dattijai, to gaskiya muna sa rai Allah ya yarda za a sasanta.
Malam Jibon, abin da ke faruwa shi ne yanzu duk da an yi wannan, ga mai sauraro da zai ce me zai faru yanzu idan da ba a yi hakan ba, me zai faru idan aka rufe gwamnati, me wani irin tasiri rufe ayyukan gwamnati zai yi gare ka da sauran mutane mazauna Amurka a halin yanzu?
To a halin Zahaji Sarfilu, wasu abin da ya faru 'yan shekarun baya da suka wuce, irin bala'in da aka shiga musamman wani mai da duniya take ciki, wato ba ƙaramin masifa ba ce ba, kamar yadda muka sani cewa kuma ya riga ya tashi ana cikin bala'i, yanzu a zo a ce kuma gwamnati ta rike duk wasu ayyuka da ake kamar su National Park, wato can wurin
shakatawa na gwamnati,
na'am, da su museum, duk za su zo su rufe. Zai zama ma'aikata da yawa ba za a biya su albashinsu ba, wanda muka sani kamar ma'aikatocin wato su asibiti da ma'aikatan tsaro, waɗannan da 'yan sanda da sojoji za su yi aiki. Amma da yawa ma'aikatan gwamnati, ina ga 'yan babban majalisa ba kusan miliyan 30 ko 70 aka ce duk za su tafi gida. So zai zama da babu albashi, wasu kuma in sun yi za su biyo sai daga baya a biya su. To ba tare da masifa ce da
su. To Malam Jibon, ba ma ga su ma'aikatan gwamnati ba, ya za ka yi ma magana ga sauran al'umma? Zai shafi al'umma da ma'aikatan gwamnati da suke karɓar kuɗaɗe kamar na fansho da sauran abubuwa?
gaskiya ba karami ba dan bazan manta ba wancan da ya faru wato duk wasu wurare na cin abinci a can kamar musamman can Washington na san masikun da wasu shagunan abinci gaskiya tun daga nan ma ina ga kare wasu da zo da aka yi ɗan kwanaki in ban mance ba kwana 30 ne ko ko 40 da aka yi wancan kan da yawancin ma'aikatan gwamnati da ke zuwa can suke cin abinci to gaskiya wurin cin abinci restaurant da yawa to zardafe to kaga in suka rike in restaurant na ma'aikata guda 10 ko 20 kaga shi mai wurin cin abincin nan shi ke biyan sa albashi shi kuma idan ma'aikatan gwamnati ba su suka ci abinci ba ne zai biya sa albashi to shi kuma ba kuɗi gare shi ba za mu ce biya sadaka mutum 20 yana biyan su kuɗi to kaga ko abin ya shafi kowa da kowa waɗannan ma'aikata 20 suna da iyalinsu za su dawo gida shi manager zai ce ku tai gida an rike gwamnati ce ɗan gwamnati suke za su na cin abinci wannan shagon nawa yanzu kuma babu su to kaga ya shafi al'umma baki daya sai mutum ne ake ce mashi chain reaction kenan a turance wato ba garamin bala'i ne zai shafi mutane ba gaskiya al'umma
Malam Juman Saulawa kenan ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka dalika da ido shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5:19 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum BOY Hausa dan Allah ku bani tarihin masarautar Bida ta Itsunufi Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim wanda yace
a tarihin masarautar Bida ya fara ne daga 1828 a karkashin daular Usmaniya a garin da ake kira Rabba wanda ya kafa wannan daula a garin Lafawa shine ake kira Muhammadu bin Ibrahim wanda aka fi sani da suna Dendo wato wanda Lafawa suka kira Malam Manko Malam Dendo kenan shi daliban Malam Shehi Usman dan Fodiwo ne to ya zo ne daga garin Bangana a jihar Kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan dufe da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman ya yi haye da masarautar kafan Nufawa su bar zalunci da ja'ilunci da ake sarautar da shi masu rarrabe shi ba shine Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim wato Malam Dindo kenan shi ma ya ci gaba inda Shehu Abdurrahman ne ya ta yayi da su a sauraron shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su ya ciki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara ya kwashi mulki da mai cin lokacin wanda ake kira Mamman Jiya wato ya tunun fe kenan na wancan lokacin ya kwashi mulki ya haika aka zo ya haika zuwa Gondo a Karba tuta musulunci aka zo da tuta ba dan shi da ake kira Usman Zaki ya bashi tutan mulki kuma ya bashi sarautar sarkin Fulani wanda Fawa suka fi sani da Etugoi ya yi mulki 1830 zuwa 1832 ko uku da baban sa ya yi rasu a Malam Dindo kenan a garin Rabba gurin da aka fara masarautar Bida to bayan haka yayi shekara 10 da daya sannan kanisa mamman na bakwai wato Masaba kenan Masaba aka kwashi mulki aka ba Malam Saba so yayi mulkin sa daga 1840 da daya daga gurin ke canza garin mulki zuwa garin da ake kira Lade yaje shekara 6 a gurin daga gurin ne mai yakin sa wanda aka fi sani da suna Umaru Bahaushe shi dan Barno ne shi kwashe mulki da gurin shi da annun shi ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba Fulani ba su yarda da shi ba kuma Hufawa kuma ba su yarda da shi ba to haka yi haka hada kai aka kwashe mulki da gurin daga hannun shi har ma aka kashe shi daga gurin ne aka sasanta rikicin da ke cikin dakin tsakanin da tsakanin Usman Zaki da kanin shi Mamman Saba so haka ba aka sake ba Usman Zaki mulki ya dawo Bidda to daga gurin nan mulkin Bidda aka zama Bidda da mulki shi gaba da mulki daga hali 856 daga gurin ya yi mulki shekara 2 ko 3 shine ya rasu a shekara hali 859 haka ba kani shi Mamman Nasaba ake Mamman Saba kenan ya ci gaba da mulkin sa daga hali 859 har zuwa hali 873 a garin Bidda a wurin ne har ma ya yi mulkin sa shekara 14 Allah ya karbi rayin sa so da ya rasu haka ba jikan Malam Dindo wato dan yayan su ne Umaru Majigi so a cikin jikokin Malam Dindo shi da ya fara mulki wato Umaru Majigi kenan so ya yi nasa daga hali 873 zuwa hali 884 shi ma Allah ya karbi rayin sa shine dan Usman Zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan Bidda da ake cin mulki
to ranka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba
daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majigi mulki ya koma ga inda ya fara wato gidan Usman Zaki kenan dan sa shine Abdul Malik wanda aka fi sani da Isu Maliki ya karba mulki sai nasa daga hali 884 zuwa hali 895 daga gurin sai mulkin sa Allah zo ya karba rayin sa da Allah ya karba rayin sa mulki ya koma gidan Masaba dan sa wanda ake kira Abubakar sarkin Abubakar ya karba mulki yayi nasa yayi gaji mulki yayi nasa daga shekara 895 to lokacin nan ne rikicin Bature ya fara a nan harewa so yaki da yaki don ba su yarda da Bature ba haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka yi shiga yaki da Abubakar Abubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa an kama shi ne a kasar Bauchi aka kai shi kasar Lokoja a shekara 902 a shekara 901 Baturai suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu wanda aka fi sani da Muhammadu Makun dan Umaru Majigi mulki ya koma wannan gidan yayi shekara 15 ya rasu a shekara 926 gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna Matuka wato motoka kenan yayi mulki shekara 916 zuwa 926 wato shekara 10 ne yayi kakan mulki ya rasu a hali 926 sannan mulki ya koma gidan Masaba jikan shi wanda aka fi sani da Echu Saidu wato sarki Saidu kenan dan Yarima Mamoda jikan Masaba ya yi mulki a shekara 9 ya rasu a hali 935 da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi Muhammad Ado ya gaji mulki Muhammadin Dayako wanda aka fi sani da Muhammadin Dayako dan Muhammadu Makun yayi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga hali 935 zuwa hali 962 ne ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan Usman Zaki sai kauce zuwa gidan Masaba
to kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka
an dan samu an masala kenan shine Usman Sarki yayi mulki wato dan Sayyidu kenan daga hali 962 zuwa hali 968 daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan yayi mulkin sa daga hali 969 zuwa hali 975 wato shekara 6 kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi a gidan Umaru Majigi sarkin Umaru Sanda Dayako ya karba mulki daga hali 975 wanda Turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai ayi halin sa ya rasu aka ba mulki ya koma gidan farko gidan Usman Zaki da Maliki Bello Musa aka ba mulki ga Sarki Yahya Abubakar wato ya tunu fe kenan dan na kurji Abubakar jikan Sarki Maliki jikan Usman Zaki daga 2003 zuwa yau shekara 20 kenan yayi akan mulki ta takaddace tarihin masarautar Bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin Raba zuwa Lade sannan zuwa Bidda to katima su zo garin Bidda nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shine Isa shi Malam Dindo ya kwace mulki daga hannun su ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata to daga ce dai haka ne tarihin sarautar masarautar Bidda yake kenan
to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautar Bidda lalle tana da tsawon gaske ba sani ba za ka dai mana tsokaci kadan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba daya domin su al'umar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da Bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba daya
wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan to yana da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa da irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abinda ya kawo kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda Malam Dindo ya shugabanci to lokacin da masalace suka kwace mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo Bidda masarautar Bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin etu Umaru Sanda yayi kokarin sa wannan a wannan zamanin har zamanin sa ya wuce shi etu Nufe Yahya Abubakar sai ya fara gaji mulki har ma cin gaba kasan Nufawa yake kasan Nufe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali 952 har ma karatun primary a nan ne a Bidda har ma ya koma yayi college a Kaduna da Kano gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma na haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin karba mulki ya zama HNP
to sai aka kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar Bidda da ma wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu Julie Laser Station da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
to a gaida baban Laila yanzu kuma sai
wasanni a takaice
waɗannan Spaniya sun kai samanin ofishin alƙalan wasa kan zargin Barcelona da ba su cin hanci. Ana zargin Barca ta baiwa alƙalan wasa euro miliyan 80.4 domin a dinga yi mata alfarma a wasanni. Yan sandan Spaniya sun kai samame a headquarter alƙalan wasar a wani bangare na zargin cin hanci da ake yi wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Barcelona na fuskantar zargin cin hancin kan wasu kuɗaɗe da ta tura wa Jose Maria, wani tsohon mataimakin shugaban kwamitin alƙalan wasan, don a dinga yi musu alfarma a wasu wasanni. Barcelona ta musanta zargin kuma ba a kama kowa ba a lokacin samamin a birnin Madrid. Alƙalan da ke sauraron shari'ar ya bugaci kwamitin alƙalan wasan mai suna Technical Committee of Reference, wato CTA, da ya gabatar masa da wasu takardu. Ita kuwa Inter Miami ta yi rashin nasara da ƙwallo 1-2 a hannun Austin Dinamo yayin wasan ƙarshe na cin kofin US Open da ya gudana a ranar Alhamis da ya gabata. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta ce ba ta da nufin ɓatanci ko muzanta ɗan wasanta Vito Osihan bayan bidiyon da ta sanya a shafinta na TikTok da aka bayyana tsokana ga ɗan wasan na Nigeria sakamakon ɓarar da bugun penalty da yi a wasansu da Bologan. Manchester United ta sake cin karo da rashin nasara a haduwarsa da Crystal Palace a yau Asabar, inda suka tashi wasar ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Duk da yadda ake tunanin farfadowar tawagar ta Erickson Hahn, kamfanin PSG da ke da mallakar kungiyoyin ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta amince da sayar da wani bangare na hannun jarin kungiyar da darajarsu ta kai fan miliyan 82 da kuma fan miliyan 164 ga katafaren kamfanin zuba jari a bangaren wasanni na ƙasa da ƙasa da ake kira da Nasty Equating. Alexander Isak ya zura ƙwallo ɗaya tilo da ta bai wa Newcastle United nasara a haduwarta da Manchester City a daren ranar Laraba, ƙwallon da ke da matsayi na farko da ɗan wasan ya zura a kungiyar tashi cikin wannan kakar. Ɗan ƙwallon ƙafan Barcelona Rahinha zai yi jinyar wata ɗaya sakamakon rauni da ya ji, inji wani bangare na rahotannin ƙasar Spaniya. Kungiyar ta sanar da cewa ɗan wasar tawagar Brazil ya ji rauni a ranar Juma'a a gasar La Liga da ta ci Sevilla, wadda hakan ya mayar da Barcelona matakin farko a kan teburi. A ranar Rahinha, wadda ya buga karawar a matakin tsakiya, an sauya shi da Femi Lopanzi tun kan hutun bayan rauni da ya ji. Ɗan ƙwallon ba zai buga wasan Champions League ba da za ta ziyarci Porto ba a ranar Laraba, kuma wadda za ta ziyarci Canada a La Liga ranar 8 ga watan Oktoba. Iya abinda ya sauka kenan a wannan mako, sai mako na gaba in mai jika ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To wannan haka yake Lado, Allah kai mako mai zuwa a gaishe ka. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takeice.
A takaice, Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudurin dokar da zai bai wa gwamnati kuɗi na tsawon kwanaki 45 domin kauce wa yiwuwar rufe ayyukan gwamnati. Kakakin Majalisar Dokokin Kevin McCarthy ne ya gabatar da kudurin, wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye 'yan majalisar a yau Asabar, duk da yake 'yan jam'iyyar sata Republican sun yi adawa da shi. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a Pakistan ya ƙaru zuwa 59 a yau Asabar, yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin, tare da zargin hukumar leƙen asirin India da hannu a kan lamarin. Fashewar ta jiya Juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke Mastung a lardin Balochistan da ke kudancin ƙasar, bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda, inda jama'a suke tururuwa domin gudanar da jerin gwano na murnar bikin Maulidi na ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ƙasar Maldives, masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Muhammad Solih na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Muhammad Moiz. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Khrushchev, tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa-kai, a cewar wani bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya. Rahoton na yau Asabar ya ce Khrushchev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada ƙayar baya a watan Yuni. Amurka ta yi kira ga Serbia da ta janye sojojin ta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojin Serbia da ba ta taba ganin irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojin Serbia da aka girke akan iyakar ƙasar da Kosovo, wanda ya hada da wani hari da ba taba ganin irinsa ba na manyan makaman Serbia da tankokin yaki da na'urori.
To ma da la a gaishe ka masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya, sai aka kasance da mu da karfe shin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kaimu, inda zamu kawo muku wani sabon shirin kamar ko da yaushe. Za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com. yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da yake kan shirye-shiryen mu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta shirin da ba da umarni jama'a injiniyan mu na yau Mr. Rab. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.